أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وابرك مدها دواء أولا يمشي البركة ودمك سابها دواء دومين قبات الدكرات لتاف أمدة الأحكام. يوم تعرض بوليار الله ونشيني زمان من الأري ونشيني زمان من الأري شب شب عشان كراتو وانا لتاتي البركة. كما يو زامش باب سابا بابي شيني باب القبائي واتو بابي لذي منا مغانا أكام فقنشا وقنشا على قالنشي شين وانيني يداشي زمان على قالي شين إدامتين زمان على قالي دميزي يمكنشي شين al'ali yana da wani yanayi wanda idan ya shiga cikin sa ba bai kamata ko kuma bai halatta gare shi ya zauna yake wa mutane hukunci a irin wannan yanayin ba, ko kuma yaya abin yake. Wannan shine abin da wannan babin zai karantar da mu. Da fatan Allah ya taimake mu. Yau muna ranar 7 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wasu dalilai da 12 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya. Inna ce al-qada da madda, wato al-qada'u ana nufin al-wilaya, wato jibintar lamarin abu, wato wilayatul ahkami shar'iyya, jibintar hukunce-hukunce na shari'a. Kuma jam'in qada'u dinnan shine aqdiya, wato hukunce-hukunce. Haka nan qada'u dinnan tana iya zuwa da ma'anar qaddara, abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya qaddara wa bawansa. Haka nan al-qada'u dinnan tana iya zuwa da ma'anar wajabtawa, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Haka nan kuma tana iya zuwa da ma'anar gama abu ko kuma kammala shi, kamar fa idza qudiyatis salatu, kamar faiza qadaytum salata, kada irin faiza qadaytum manasikakum da dai sauransu. Kaga duk anan kalmar qada'u ta zo da fuskar kammalawa ko kuma idarwa. Ma'ana da ita kalmar tana da ma'anoni daban-daban, musamman ma a cikin lugha ta Al-Qur'ani. An Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانا حديث أنكر أسلقنا أنا عائشة ورمميني يدر على رسبة قريتا قال اكتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة عمل شمع الله رسبة قريشي أكي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin lamarin nan namu, ma laysa minhu, abinda baya cikin ainihin tushen al'amarin, fa huwa raddun, to wannan abun abun mayarwa ne gare shi. Wato duk wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin wannan addinin namu na Musulunci, abinda ba addini ba ne, kuma ya mayar da shi matsayin kamar addini ne, wato ya mayar da shi kamar wani abu na wajibci na addini, to wannan abun mayarwa ne gare shi. A wani lafazin kuma ya zo da cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, duk wanda ya aikata wani aiki wanda umarninmu baya cikin sa, ko kuma wanda al'amarinmu na addinin nan ba akan wannan abin yake, to fa huwa rad, wannan abin mayarwa ne gare shi. Hadisin yana magana ne akan muhdasat, hana muhdasat, wato kirkirarrun abubuwa cikin addini. kuma hukuncin su shine bata su a bata su kar a dauke su a matsayin addini din ma'anar ma'ahadatu fi amrina ana nufin wato ita ahadatu ina kalma ce da ake yin idlaqin ta kuma ana nufin wato farar da wani abu a cikin addini kuma al-ihdath fi din farar da wani abu a cikin addini ko kuma kirkira abu a cikin addini ana nufin shine mutumin da yake mukallafi ya kirkiri wani abu ta fuskar cewa wannan abin ibada ne alhali abin ba shi da wani shahidi a cikin shari'ar Allah babu hujja daga cikin alqur'ani babu hujja daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zata nuna halaccin wannan abu kuma ya zanto babu wani daga cikin malamai mujtahidi waɗanda suke da wata hujja ko wata fuska ta alqur'ani ko ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna ayi wannan abu to wannan abin ya zama kirkirarre kenan to abin mayarwa ne ga mishi kuma da anan gun na kawo muku misali da sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in na ga muku anan cewa ba addini bane ba daga cikin wannan addinin namu na musulunci kwata kwata babu ita adam sallallahu alaihi wasallam matansa sun rasu ƴaƴansa sun rasu baffanansa sun rasu amma bai musu sadakar uku ba bai musu sadakar arba'in ba amma fa wannan ba kuma ana nufin cewa yin sadaka ga mamaci haramun bane a'a iyakan cewa da wayannan kwanakin ranar uku ranar bakwai ranar arba'in ran da ya shekara wato ran da mamaci ya shekara wai akwai wata sadaka da za a mar to wannan shine abin da muke magana kai cewa bid'a ce makruhiya idan ya zamto kuma har za a dauka daga cikin dukiyar da mamacin ya bari a ce bari a yi musu sadaka da ita to matukar dai ba shi ya bar wasiyar a mar sadaka da wani abu na dukiyar shi ba kai ka dauka a matsayin ka na dan uwan shi a ranar bakwai tayi gobe za a mar sadakar bakwai kuma kai baka da kuɗi shikenan to sai a ce ayi irin abin nan na Hausawa wai a wanki guna da man jikinta sai a diba daga cikin kuɗin shi da ya bari ko dukiyar shi a ce shikenan bari a yi abinci a yi sadaka to an yi haka kuma an aikata bid'a muharrama saboda duk abin da mamaci ya bari bai da wani haƙƙi a cikinsa ba nashi bane in banda likafaninsa da za a cira daga cikin kuɗin da ya bari a yi masa likafani in banda wannan bai da wani haƙƙi a cikin dukiyarsa sai dai abin da ya riga ya yi wasiya ita ma wasiyar wajibi ne ta zamto ba ta haura kashi ɗaya cikin uku na dukiyar ba idan ta haura kashi ɗaya cikin uku na dukiyar shi ba za a zartar da ita ba to kaga wannan ya kamata sosai mu fahimci wannan yawwa amma akwai abubuwa waɗanda su kuma an ƙirƙire su ɗin ana yi amma suna da tushe a cikin wannan addinin misali kamar a jam'in tahajjudi kaga wannan bid'a ce amma bid'a ce mai kyau saboda tana da tushe a cikin addini tushen nata kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito an yi shine amma shi jam'in ashan ne ba jam'in tahajjudi bane jam'in ashan ya fito aka yi ya sake fitowa aka yi to a karo na uku sai yake fitowa da karo na uku da karo na huɗu sai yake fitowa da sabai suka tambaye shi sai ya ce saboda ina tsoron kar a farlanta muku ne idan ya zanto kullum zan fito a yi kullum zan fito a yi to ina tsoron kada ubangiji subhanahu wataala ya farlanta muku ya mai da ita farilla to wannan shine dalili to ala ayi halin dai bayan wannan akwai irin su musabaqar alqur'ani musabaqa tabbas ita ma bid'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba da musabaqa da maulidi duka haka su yi to amma sai dai masu yin musabaqa suna ciran hujjar su ne daga cewa ayar alqur'ani da Allah subhanahu wataala yake cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata rahama daga ubangijinku to shi ko karatun alqur'ani ai yana daga cikin dalilan da bawa zai iya samun kusanci da rahama da ubangijinsa da haka dan an sa yara su yi wani abu na gasar karatun alqur'ani dan neman wato kyautata lafazi wajen karanta alqur'ani da kuma kokarin haddace alqur'ani din misali kana da yara da yawa wannan ya shiga musabaqa ta izu goma ya ciwo keke ko wani abu to kanninsa ko yayansa wanda shi tilawar shi bata kai izu goman ba wata kilbadi shi ma ya yi kokari ya ga cewa tilawar shi ta kai izu goman dan ya shiga wannan gasar shi ma dan ya samu din kuma musabaqa ba caca bace saboda ita caca kai zaka sa wani abu wancan ma ya sa wani abu wancan ma ya sa wani abu sai mutum ɗaya ya cinye gaba ɗaya to kaga ita musabaqa gwamnati ce ko kuma wata kungiya
kada sa wani abu ce wannan duk wanda yazo na daya a bashi kaza wanda yazo na biyu a bashi kaza to wannan dai ala ayi halin malamai da yawa daga cikin malaman musulunci suna ganin halaccin yin ta amma duk da haka akwai malaman da suke ganin ma ba za a yi ta ba kwata-kwata saboda tana nan dai a matsayin ta na bid'a ce yawa to haka nan hujjar da aka cira aka yi musabaka to irin ta ne kuma hujjar yin maulidi domin shi ya maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas bai yi ba sallallahu alaihi wasallam sabbin shi ma ba su yi ba tabi'ina ba su yi ba da niyyar sunan maulidi amma sai dai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa akwai ayyukan da yake yi da ke nuna halaccin maulidi din misali yana yin azumi duk litinin yana yin azumi da aka tambaye shi sai ya ce yana yi ne saboda za ka yawmin wulidtu fihi saboda rana ce wacce a cikinta aka haife ni wa bu'ithtu fihi kuma a cikinta Allah ya aiko ni to kaga tunda a shi kenan tunda yana yin wata ibada ta musamman don girmama ranar da aka haife shi to kai a matsayinka na ɗaya daga cikin al'ummarsa idan ka kirkiri kai ma wata ibada ta musamman za ka yi ta don murnar ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matuƙar wannan ibada da kake yi din halastacciya ce a cikin shari'a to a shi kenan yin wani abu na ibada don murnar ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halal ne tun daga shi ma yana yi kuma wannan ibadar kai za ka iya kirkira ta a matsayin tara yara a karanta musu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a fito da abinci a ci matuƙar dai za a kiyaye daga haramtattun abubuwa kamar cakuɗuwar maza da mata to ni ban ga wani dalili da har mutum zai ɓata lokacinsa yana wai inkarin mauridi ba mauridin nan aƙalla an fi shekara 700 ana yin shi an fi shekara 700 ana yin mauridi musabaƙan nan kuma ko shekara 50 ba a yi ana yin ta ba to amma dan me za a goyi bayan musabaka a riƙa yin ta shi kuma mauridi a fito ana yin inkarin sa me hujja duk hujjar da za ka kawo dan kushe mauridi to in ka ɗauke ta ka ɗora akan musabaka nan ma za ka rushe ta misali saboda babu wani hujja na yin ta gara ma shi mauridi za a iya ɗaukar hukunci daga hadisin da na faɗa wanda kuma hadisi ne ingantacce da kuma hadisin azumin ashura wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da yayi umarni a riƙa yi saboda murnar ran da Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa alaihi salam daga sharrin fir'auna to sai indai za a yi murna saboda Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa da mutanansa daga sharrin fir'auna to dan me ba za a yi murna saboda ran da Allah subhanahu wataala ya kubutar da duniyar baki ɗayanta daga sharrin bautar gumaka ba wanda shi ne ta dalilin haihuwarsa Allah ya ƴantar da ɗakin Ka'aba wanda da ɗakin Ka'aba nan gumaka ne guda 360 a cikin shi amma Allah ya ƴantar da ɗakin ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me ba za a yi wani abu na musamman dan wannan ba to ala ayi halin dai ya kamata wato musulmi ya zama koyaushe mai kokarin kyautata lafazi wajen kira zuwa ga Allah da kuma kyautata lafazi wajen yin nasiha ga ƴan uwansa musulmai misali mai yin mauridi zai iya cewa akwai malaman da sun kai a kira su hujja a cikin wannan addini namu na musulunci kuma suna yin mauridi suna kuma cirar hukunce-hukunce daga cikin alkur'ani da sunna a kan halascin yin mauridi maɗauki kamar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani babu littafin hadisi da za ka ɗauka ka karanta in dai sharhi ne na hadisi littafi ne na sharhohin hadisi babu littafin da za ka ɗauka ka karanta wanda babu wata magana da gargare shi wata magana da aka cira daga gare shi Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani har yanzu nan duniya ba ta taba ganin mutumin da Allah ya mishi baiwar haddar hadisi da sanin ma'anonin hadisi irin Ibn Hajar ba Ibn Hajar din nan shi ya wallafa littafin Fathul Bari kuma wanda har yanzu nan a cikin sharhohi sama da guda 50 da aka yi wa Sahihul Bukhari ba a samu sharhi wanda yafi kyau irin Fathul Bari ba to Ibn Hajar Al-Asqalani din nan ya ba da fatawar yin mauridi ya dogara ne da hadisin wannan hadisin azumin litinin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ga imamun nawawi din shine mai riyadu salihin shine mai at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an shine mai kitabul azkar shine mai al-majmu' sharhul muhazzab yana da littattafai a ƙalla waɗanda al'ummar musulmi suke amfana da su duk duniya a kowace mazhaba ana amfana da littattafansa kuma shi din ba shafi'i ne amma a kowace mazhaba ana amfana da iliminsa shine wanda yawa sahihu muslim sharhi na musamman shi ma imamu nawawi ya tafi akan halaccin yin maulidi shi ma yana cirar hujjar har sun yi mauridi daga azumin Ashura da tasuwa to kaga wayannan malaman kowannen su yafi a kira shi hujja a cikin addinin musulunci da abin da ya kafa hujja daga alqur'ani ko hadisi yace yin kaza ya halatta za a iya rikar magana saboda kowanne ya kai matsayin mujtahidi to kai yanzu idan ka fito kana inkarin maganar mauridi sai mu dube ka mu gani shin matsayinka a addini ka kai kamar Imam Nawawi ko ka kai Ibn Hajar al-Asqalani idan kai ma mujtahidi ne iliminka ya kai nasu to shikenan sai mu ce ba aje magana su zamu a ƙasa ba duk da haka sai mu ce to an samu sabanin ra'ayi wani mujtahidi Ibn Hajar al-Asqalani da Imam Nawawi da Imam Shawkani sun ce kaza sannan ga wani mujtahidin a gari kaza a Najeriya shi ma ya ce kaza amma kafin ka kai matsayin mujtahidi na farko kana buƙatar ka san alqur'ani ya zama ka haddace shi yana kanka ya zama kowace aya ta alqur'ani ka san ma'anarta da duk yanayin akalla kowace aya ka san fassarorinta daban-daban da malamai suka yi mata da kuma fuskokinta daban-daban kana da ilmai na usul usulul fiqhi da sauran usul dai na addini sannan bayan haka ya zamto hadisai kusan a kowace mas'ala ka haddace mafiya yawan hadisan da aka ruwaito akan wannan mas'alar misalin ana maganar alura in akwai hadisai guda 20 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan alula ya zamto ka haddace akalla guda 15 in ana maganar sallah in akwai kamar hadisai guda 200 akan maganar sallah akalla ya zamto ka samu ka haddace kamar guda 150 suna kanka ba wai kawai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ba a'a haddathani wani ka faɗi sunan malaminka sannan shi ma haddathani wani har zuwa kan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamto akalla za a samu kamar haddar hadisi 100 a kanka irin wayannan to in kai haka to ka kai matsayin mujtahidi to ka kai irin wayannan malaman in sun ce kaza kai ma ka fito ka ce kaza sabanin nasu kuma Sheikh Dan Fodio yake cewa duk abin da wani daga cikin al'ummar musulmai yake matakar yana da hujjar shi daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne kai mishi inkari kai din matakar yana da hujja wace ya dogara da ita to hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa kuma kafin mu je nan shi wannan hadisi yana daga cikin hadisai guda uku ko hudu waɗanda malamai suka ce dukkan al'amura na addini sun tattaru ne a kansu su ne kamar sun tattara ginshiƙai na usulin addini misali shi wannan hadisin sai kuma hadisin innamal a'malu binniyat sai kuma hadisin da ma yaribuka ila ma la yaribuka wasu kuma sun hada da hadisin annu'manu bin bashir radiyallahu anhuma alhalalu bayyinun inna al-halala bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat da yawa malamai sun ce wannan hadisan guda hudu su ne suka hado dukkan ginshiƙai na usulin addini abu na biyu da hadisin ke karantar da mu shi ne idan an ce ga wani ƙirƙirarren abu a cikin addini ana nufin duk wani abin da mutum ƙirƙiro ya ce kaza ma addini ne misali yanzu kamar sallah la'asar la'azhar raka'a hurbuɗu ne magariba raka'a uku ce sai wani yanzu ya ce ai ya gano wata hujja yanzu magariba raka'a hurbuɗu za a riƙe yi ko kuma ya ce ya cire ɗaya ya mai da ita raka'a biyu kacal to kaga wannan ragewa ko ƙarawa a cikin addini wannan haramun ne shi wannan ba ma bid'a ba kai tsaye ma zai kai shi zuwa ga kafirci saboda hadisin saboda ayar alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya riga ya cika addinin babu wani sabon abu kuma da mutum zai kirkiro yace wannan ma addini ne haka nan hadisin yana karantar da mu muhimmancin ruku da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da mutum zai yi kuma haka nan hadisin yana karantar da mu wato cewa magana ko daga wani ne ka ji ta to wajibi ne ya zamto magana tana da wani asali daga alqur'ani ko sunna mutum ba zai kawo san rai ya gaya maka wanda dan kawai ya iya zakin baki ko kuma dan cewa shi malami ne ya gaya maka san rai nashi wanda kawai ya kawo ta magana ya faɗa ta san rai wanda babu hujja daga alqur'ani ko sunna kuma ka bi shi akan wannan bi halatta ba wajibi ne ko malamin ka ne zai ga maka abu ko in ya faɗa ya ce to ga hujja daga alqur'ani ko ga hujja daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga hujja daga ijma'in malamai ko kuma za a iya fahimtar halaccin yin abun daga misali mafhumin aya kaza ko mafhumul mukhalafa ko kuma sauran dai usul na addini ko kuma hanyoyin da ake cire hukunci na addini. An Aisha radi Allahu anha qalat dakhalat Hind bint Utbata imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahid la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyya illa ma akhadhtu min malihi bighayri ilmihi فهل علي من ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وانا حديث الشيما انكر اسر بنانا عائشة اوار مميني يدر على ارتبت قريتا قالت تسي دخلت هند بنت قطبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم هند ار قطبة ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ita Hind ibn Utbah din nan ita ce matar Abu Sufyan to wace ce Hind ibn Utbah ita ce Hind ibn Utbah dan Rabi'atu dan Abdul Shams dan Abdul Manaf ita ce wace mahaifinta mai suna Utbah dan Rabi'atu da shi da yayansa da kuma dan sa wato kaninta suka fito su uku a ranar Badr sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito su uku suka gama da su. Ita din yar uwar sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai suna Abu Huzaifa bin Utba kuma mahaifinta kamar yadda na faɗa yanzu shine Utba bin Rabi'atu ɗaya daga cikin mawadata madaukaka a cikin garin Makka saboda shine ma ayatan ta alqur'ani ta sauka inda Allah yake cewa wa qalu la unzila laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin azim ana nufin Utba bin Rabi'atu da kuma Urwatu dan Mas'ud as-Saqafi ta halarci yakin Uhud tare da mijinta ta kasance tana kwaitar da kafirai wajen kisan musulmai yayin da aka shahadanta da Sayyidina Hamza radiyallahu anhu a sannan tana kafira bata musulunta ba ta zo ta sa wuka ta farke cikin shi ta yanko hantarsa ta sa a bakin da ta tauna ta ji ta kasa taunuwa ta tauna amma hantar ta ki taunuwa sai ta furzar Sayyidina Hamza radiyallahu anhu shine wanda ya kashe baffanta a ranar yakin Badar sannan kuma ya dawo ya sa hannu ya kashe mahaifinta da ya haife ta Utbah bin Rabi'atu da haka shi yasa wanda suna tsananin jin haushin Sayyidina Hamza shine ta yi wannan din amma daga baya ta tuba ta shiga addinin musulunci ta zo kuma ta nemi yafiya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tani biya biya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wannan abin da tayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa al-islamu yajibu ma qablahu addinin musulunci in an shige shi yana rushe duk wasu zunubai da mutum ya riga ya dauka tun daga farko. Hindu ir Utbah bin Rabi'atu ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna aba sufyana rajulun shahid mijina Abu Sufyan mutum ne mai maƙo an san maƙo ko ban ji ba yawa mutum ne mai ƙanƙamo ka ji kalmar da nake son faɗa din mutum ne mai ƙanƙamo la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini wa yakfi bani baya bani abinci wanda zai ishe ni da ni da ƴaƴana illa ma akhadtu min malihi bighayri ilmihi sai da dan abin da na cira daga duke shi ba tare da sanin shi ba in dan ya fice wani abu fa hal alayya fi zalika min junahin shin cikin wannan din da nake yi akwai wani laifi a kaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi banik kiriki wani abu daga duke shi amma tare da kyautatawa ma'ana karki almubazzaranci ki ɗiba daidai gwargwadon abin da zai ishe ki kuma ya ishi ƴaƴanki ta tawashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata domin lokacin da ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta musulunta ta ce ya rasulullahi wallahi da babu wanda na so na fi so in ga sun kaskanta fiye da kai da mutananka amma yau an waye gari babu wanda na fi so ga ya daukaka fiye da kai da mutananka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaskata ta akan wannan abin da ta faɗa din sannan sai ta yi mishi irin wannan tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bata damar cewa ta iya rikar wani abu daga cikin dukiyar mijin nata a wata ruwayar ma an ce shi mijin ya ji ta sanata zo ta yi wannan tambayar sai ya ce duk abin da kika rika na bar miki halal ne na bar miki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai ya yi murmushi annan ne ma ya gane ta domin lokacin da zo yin tambayar sai ta lullube fuskar ta dan kar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane tana jin kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane saboda sanin abin da ta yi mishi ko ta yi wa babban shi a ranar yakin Uhud mijinta Abu Sufyana ainihin sunan shi shine Sakhru dan Harbu dan Umayyah dan Abd Shams dan Abd Manaf kaga inda suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan Sakhru dan Harbu dan Umayyah dan Abd Shams dan Abd Manaf shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Abdul Muttalibi dan Hashimu dan Abd Manaf kaji inda suka hadu dukkanin su jikokin Abd Manaf ne shi Abu Sufyan wato Sakhru dan Harbu shine mahaifin Sayyidina Muawiya da kuma kanin Sayyidina Muawiya din mai suna Yazid bin Abi Sufyan ba fa wancan Yazid dan gidan Sayyidina Muawiya ba shi ba sahabi bane wancan haka nan shine mahaifin Hanzalatu wanda aka kashe shi a ranar Badr Abu Sufyan yana da cikin manyan Quraishawa tun a zamanin Jahiliyya hasalima duk yakokin da Quraishawa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda yakin Badr kowanne shine komanda duk sanda za a zo da shine komandar bangaren kafirai amma a ranar yakin Badr Abu Jahal ne komanda kuma ana aka kashe shi Abu Jahal din hadisin daga farko dai malamai sun yi sabani game da wannan kissar shin ta zo ne neman fatawa ko kuma ta zo ne neman hukunci wasu daga cikin malamai sun ce a'a ta zo ne neman hukunci to sun riki halascin yin hukunci akan mutum koda baya wajen tunda kaga anan ai mijin nata baya wajen a cikin ruwayar ba amma bace cewa yana gumba ta zo ne ta yi tambaya ita kadai dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yanke hukunci inji wasu malaman kenan wasu malaman kuma suka ce a'a ai neman fatawa ta yi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa ya bata ba hukunci ya yanke ba kuma malamai sun ce malaman da suka ce neman fatawa ta zo to yana daga abin da ya karfafi wannan din fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku zimin mali bil ma'ruf ki rika daga dukiyar shi tare da kyautatawa abin da zai ishe ki da kuma ƴaƴanki da a ce neman hukunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ya nemi shi ma mijin nasa ya zo sannan a tambaye shi shin abin da matarka ta faɗa haka ne in ya ce eh haka ne sannan sai a yanke hukunci eh to kaga kenan ashe fatawa ta zo nema ba neman yanke hukunci bane abu na biyu da hadisin ke karanta mu shine hukuncin ko kuma wajibcin ciyar da iyali ita mace idan ka aure ta wajibi ne akan ka ciyar da ita ka dauki nauyin ta gaba daya wannan kuma ijma'i ne tsakanin dukkanin malamai sai dai matar da mijinta bai rigaya ya tare da ita ba ma'ana mijinta bai rigaya ya santa ya mace ba to wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa bai zama wajibi gare shi ya ciyar da ita ba musamman ma idan ya zamto ya zo gare ta ita ce ta ki to bai zama wajibi ya ci gaba da ciyar da ita ba yadda sai da suka turawa gidansu ana karɓo mata amma idan ya zamto ita din ta ba da damar da zai yiwu mijin nata ya zo gare ta sai dai shi din ne ya ki yin haka saboda wani abu da ke ransa ko saboda wata jinya da ke tare da shi to wannan kuma wajibcin ci da ita yana nan kuma yana daga cikin wannan din wajibcin daukar nauyin iyali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ala wastausu bin sa'i khairan ku fadaka in ne muku wasiya cewa ku aikata alkhairi tsakanin ku da mata fa inna ma hunna awanin indakum domin cewa su kamar daurarru ne gare ku tunda ka ji ka auro da ka zo ka ajiye ta a gidanka mataimakiyar ka ce a cikin dukkan al'amuran ka ne da kullum laysa tamlikuna minhunna shay'an ba kwa mallakar komai daga gare su in banda wannan cewa ita mataimaki da kace a cikin dukkan al'amuran ka ne yau da kullum shi za ga mutum da irin sana'ar da ya iya sai matar shi mata za ga ta dan san wani abu daga ciki eh a zamanin da ne wai wani gabbi ne zai je rani kasan zamanin da yawanci motocin irin a korukuran nan ake hawa sai aka sashi a gongoro to sai ga malami sai aka ce to malamin dawo gaba mana sai ya dawo gaba to a can baya da iyadansa da almajiransa wato matan shi da almajiransa tana cikin baya to tana zaune anan sai ga dan kiri an dauki dan kiri an san dan kiri ko mai sai da atamfa sai ta zauna kusa da mai sai da atamfa tana ta kallon atamfa suna zaki suna zance anan sai yake tambayar ta ina za ki ne ta ce ai rani za su je da mijinta gashi na a gidan gaba sai dan kirin ya fara cewa to ki ba kike kyawaya za ki ta auri wannan almajirin me za ki da shi kasan mata da san ziga kawai daga nan sai suka saito ta in an sauka ta ce malam ba shi ne mijinta ba aka sauka dai malam ya ce bismillah washi ta ce kai ina ka sani dan kiri kuma yana gefe yana ce ke zo mu tafi mana karshe dai rigima ta kaure abun sai da aka kai ga an je wajen alƙali aka je wajen alƙali mata ta rantsi ita dan kirin nan ne mijinta shi kuma malami bayan ba shi da hujja kuma gashi ba baki kasan ƴan uwan almajirai ba bakin da zai iya bayyanar da ma abu kuma ga tsabar mamaki da haushi ya ci kamar zuciya ya kasa ma bayani alƙali yana ganin malamin nan da girman shi ba zai ƙarya ba kuma ya ga masa taron ita ce shi wancan shi ne mijinta ya rasa yadda zai sai shiga cikin gida matar shi ta gan shi a cikin damuwa ta ce ranka ya aka yi ne cikin jikin ji wallahi wata shari'a ce ta ɗaure min kai sai ce wannan aibis matar shi ta ce wannan aibis sauƙi ne alƙafa ta malam ai duk mace ta iya irin shari'ar irin aikin mijinta ta ce ba ka gani yanzu ni matan unguwa in wani abin ya kauri sai su zo in yanke musu hukunci ta ce in dai matar ɗan kiri ne ka nemo atamfa a ba ta tafi da gyauto in tafi da gyauto daidai to matar ɗan kiri ce idan kuma matar almajirin ne to ka ba ta gamba da riza a ce ta feƙi karaji sai alƙali ya dawo cikin kotu ya nemo gamba da alƙalami gamba da riza gamba da riza da kuma almakashi da atamfa sai ya miƙa mata turmi atamfa ya ce da Allah wani abu ne ya kama ni a cikin gida da Allah fitar min da gyauto a cikin nan da ta karɓi almakashin riƙon almakashin ma bata iya ba ita tsaga ta fidda wani abu ko aji ko ba zai ba ko ɗan kwali ba zai ba sai na gyauto shi kenan sai malam ya ce to zo da Allah ce maka ni wannan maki min sai ya miƙa mata gamba da riza ce dan yi min alƙalami da ta rike gamban nan kasan da ganin irin ruka kasan nan da ta yaga ta yi ziyar ta abu nan ta gyara bakin ta ce an ga mata malam kafe ko jirgi ya ce cin cika za ka zai ɗanki kayan jiki mamajin ki yi a tuya zai yi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata yanku wato mataimakanku ne illa an ya atina bi fahishati mubayyana sai dai idan matan naku sun zo da wani wata alfasha mabayyaniya fa in fa'alna idan suka zo da wani abu wata alfasha mabayyaniya fahjuruhunna fil mabadi ku kawarce musu a wuraren kwanciya wadribuhunna darban garan barri ku dake su amma duka ba mai tada fata ba fa in aqanakum fala tabghu alaihi nasbilan idan suka yi muku biyayya to ba ku da sauran wata hanya kuma da za ku bi don ku zalunce su ala ku sani inna lakum ala nisaikum haqqan haqiqa kuna da haƙƙi akan matayenku wa lin nisaikum alaikum haqqan matayenku ma suna da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum amma haƙƙinku akan matayenku fala yu'ina furushakum man takrahun kada su sanya wanda kuke ƙi ya zo ya taka muku shimfiɗinku wato kada ta kawo maka farka ko kwarto a gidanka kada kuma ta shigo da wani baƙo ta shimfiɗa masa shimfiɗarka bai halatta ba wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun kada kuma su yi wa wani izini ya shigo muku gidanku wanda kuke ƙi ala wa haqquhunna alaikum ku faɗaka ku saurara haƙiƙa haƙƙoƙin matanku a kanku an tusinu ilayhinna shine ku kyautata gare su fi kiswatihinna cikin tufafinsu wa ta'amihin da kuma abincinsu kada ya zanto ko yaushe zaka sa shadda kai sa babbar riga ka sa shadda ka cakare kai ado ka fito amma matarka kuma tana cikin wani irin yanayi a gida ba daidai bane kada ya zanto zaka fito waje ka zo wajen mai indomie a hada maka indomie da kwai da shayi mai kauri ka ci ka sha ka sha ruwa mai sanyi ana ta hira da kai a rumfar mai indomie a gida kuma matarka tuwo kawai ta ci ta kwanta wannan ba daidai bane kada ya zanto da safe matarka iya dima mai za ta ci ta koshi kai kuma zaka fita ka ji ka je titi a hada maka shayi mai kauri ka sha wannan ba daidai bane me zai hana kai shayin mai kaurin a gida kai ka sha ita ma ta sha yau in baka da damar shan shayin sai ku ci dima min da kai da ita yauwa kwarai da gaske sai ku ci iri abinda ka ci ita ma ta ci abinda ka sa ita ma ta sa idan matar ta ka kwaya ɗaya ce misali sai ka sai in kana da dama in za ka yi ɗinki sai ka sai yadi goma sai a muku biyar biyar kai a maka riga da wando ita kuma a mata riga da zani na yana daga cikin haƙƙinka a kanta ta riƙa yi maka kwalliya ka gani kai ma yana daga cikin haƙƙinta a kanka ka riƙa yin kwalliya ta gani kai kwalliya ka cakare kamar za ka je Kano yawa ta ce yau mai gida ina za a jini ce kawai wallahi wace ado na yi kawai don ki gani yawa irin wannan abin yana da abin da yake ƙara danƙon soyayya an ce maka ɗan abu haka ruwa ta kawo maka abinci ta kawo maka ka yaba abincin kai wace abincin nan fa na yau yayi daɗi ko kin ɗan ƙara kuɗi ne a ciki ko kin ɗan sa nama ne ta ce a ban sa komai ba mata suna son ziga da yabo wani abin ko ba haka bane kyau ka dan yabe su za ka ta dan yi murmushi amin ya rabbi amin an yi haka wani alƙali ne wato wani rikicin aure shi mijin ya ce ya mai da ita ta ce wallahi ba za ta koma gidansa ba ya buga abin nan ya kiyuwa iyaye sun sa baki abin ya kiyuwa alƙalin nan da ya tashi sai ya ba su takarda da biro mijin da matar ya sa mijin kamar a can ƙarshen wancan bangon ita kuma matar a can ƙarshen wancan bangon sai ya kira matar ya ce duk abin da kika sani abu mai kyau na iya tun da kuka zauna da mijinki duk wani abu na alheri da ya taɓa miki ki rubuta sai ya ce wa mijin kai ma duk wani abu na alheri da ka san matar ka ta taɓa maka na alheri ka rubuta shikenan Suna wannan rubutun. Ya ce, shi ba zai karanta ba, ji alƙali. Ya ce, ni ba nan karanta ba. Kawai kowa ya rubuta abinsa. Suna rubutun sai ya ga, bayan sun gama rubutun sai ya ce, to, sai ya sa masu ya ce, ka je ka karɓi tata takardar ka kai mishi. Shi ma ka karɓi tashi takardar ka kai mata. Ai, sai ya zama suna karantawa. Sai ta ɗaga kai ta kalle shi, ta yi murmushi. Shi ma yana cikin karantawa. Sai ya ɗaga kai ya kalle ta yi murmushi. Alƙali ya ce to in Allah ya kai mu rana ita yau ku dawo in rabuwar ma kuke so zan raba ku ai kafin rana ita yau ana saura kwana ɗaya sai ga sun dawo ya ce ai na ce sai gobe ya ce ai ganin sai kamar goben ba za ta yi ba ya ce ita gidan mijinta za ta koma shi ke nan yawancin mu wato mu maza muna da laifin rashin yaba alkhairi daga mataye su wasu irin mutane ne wasu irin halittu ne wanda in mace ranta ya ɓaci kusan kashi 85 na irin abin da bakinta yake faɗa ba haka take nufi har zuciyarta ba za ka ji tana kushi kai din wa da ka taɓa min kaza kaza to wallahi ba haka take nufi har zuciyarta ba in ka isa kaza ba haka take nufi har zuciyarta ba shi yasa ga wani lokacin za ta nemi in ka isa in kai dan halin ne ka sake ni na rubuta sakin kuma sai ta yi ta kuka sai ta kuka wata ma ta ki barin gidan na ga wacce bayan an sake ta ma bayan ta yi kukan ta sha sai ta yi kwana uku bata bar gidan ba da kuma ita ne ma ta fi sati da tattara kayan ta mijin yayi ta gaya mar mai dalili tace ita kawai gidan ne ya ishe ta ya sake ta kawai an fi sati ni kaina ina daga wanda na shiga na je na bata hakuri ko me yake hakuri tace wallahi malam ina ganin mutuncinka amma gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da shi ba nayi karshe da nace masa to gaskiya wani sai dai ku yi hakuri amma dai kar ka yanke hukunci na gaggawa to ya aka yi washe gari kawai sai wani abu da ya sake hada su shine ya rubuta takardar ya bata to ta mu kwana uku bata bar gidan ba ni din kuma ta sake kira mallam yanzu ba za ka je ka bashi hakuri ba yawa to shin malamai sun yi sabani shin a bangaren ciyarwa shin zaka ciyar da mace ne gurgurdan halinka gurgurdan matsayinka ko kuma ita matan ne zaka ciyar da ita gurgurdan matsayinta misali yanzu idan zaka ciyar da ita ne gurgurdan matsayinta ka auro kande daga kauye ko ka auro lami ita kuma daga birni to shin zai zama dole abinda kande ta ci irin shilami da ta ci misali ta kande a kauye ta saba ta ci irin su kwadan rama yawa irin su yawa tuwon biski zogale da sauransu ita kuma wannan ta saba da cin shawarma ta saba da shan ice cream to idan ya zama tun a ra'ayin Imam Shafi'i shine wanda ya ce kowace zaka ce da ita gurgurdan matsayinta to a ra'ayin Imam Shafi'i ita lami wata ka auro daga birnin Kano ko Kaduna ko Abuja ta saba da shan ice cream ta saba da cin shawarma misali ta saba da zuwa shopping to wajibi ne kai maintaining din wannan abun ta saba da man shafawa masu abin da masu kamshi to dole wajibi ne kai maintaining din wannan ita kuma kandala wacce ka auro ta daga kauye to lokaci dole ne karka dan sai wata irin su rogo da karago rogali irin su dankali da sauran ta riga ta saba da su yawa wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i amma Imam na Malik da Imam Abu Hanifa so sun dafa akan cewa yanayin ciyarwa ana la'akari ne da yanayin shi kansa mijin saboda haka idan kana da wadata ka ciyar da iyalinka ka wadata su idan baka da wadata baka da yadda zaka yi to nan kuma shikenan sai ka kyale su a gurgurdan da yin fi zuwa sa'atin min sa'atin ma'abocin wadata to ya ciyar daga wadatar da Allah ya masa amma kada ya zanto alhaji kana da wadata amma iyalinka koyaushe suna cikin yanayi abincin safi na karyawa bai ishe su ba su koshi ba na rana ma bai ishe su ba na daren ma gashi nan ba daidai ba ne wannan ya za ka me za ka yi da kuɗin in ka bar shi ma ka tara ka ki ba su mutuwa za ka yi kayan da ya nasu ne za su ci saboda haka ya kamata lallai mu kula sosai da kula da haƙƙin iyali in ma tsoron talauci ne yasa baka son kula da haƙƙin iyali yadda ya kamata don kan lura za ka ga a layin ku ko a unguwarku mutanen da suka fi yawan sayan kashin miya za ka sun fi samun wadata ko da irin sana'ar ku ɗaya da mutum in ya fi ka kula da iyali ya fi ka jiyar da iyalinsa daɗi sai ga Allah ya sanya albarka a cikin tashi sana'ar fiye da taka na'am
yana da mata yana yana ciyar da ita abin da ya saba to sai auro ta kuma sai ta ce ita za ta rinda ci kira abin da yake a gidan ta ba sai dai kaza da kaza
eh to idan ke na gane tambayar ka yana nufin idan mutum zaka auri mace sai ya zamo ta ce maka ita iya abinci iri kaza za ta ci ayo anan mun karanta hadisi ko na'am mun karanta hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancantar haƙoƙin da za ku cika shine haƙƙin da ya halatta muku matekunku ya halatta muku a jikunan matekunku shine misali shari'in da ya halatta muku jikunan matekunku misali akwai shari'i da tace sai ka amince da shari'i kaza sannan za ta aure ka to kaga wajibi ne wannan shari'in ka cika shi in tace ita a gidansu iya shinkafa take ci ba ta taba cin tuwo ba a gidansu dan haka ka aure ta ita ba za ta ci tuwo ba in ka yadda da haka shikenan sai ka aure ta akan wajibi ne ka cika da wannan sharadin ka cika sharadin in so ita sauran matanka da suke iya cin tosai su ci dole ne ka kula da wannan bangaren kula da haƙƙin iyali wani ranar na ji wani malami na ga wani bidiyo na wani malami yana bayani wani mutum ne a Riyadh yake Riyadh babban birnin ƙasar Saudiya mutum yana da kuɗi amma ba a ci baya ci yana da gidaje da motoci da kamfanoni da sauransu amma gidansa naman miya daga shekara sai shekara an babbar sallah ta wuce sai wata babbar sallah rannan ya tafi kauye wani gari karban kudin haya to a hanya sai motar ta lalace da motar ta lalace kuma ana ruwa sai shiga sai ga wani yana kiran mutane azu a ci abinci azu a ci abinci ya hada liyafa shi ma sai shigo ka san duk mutanen da ba sa san kashe nasu su kuma sun fito su samu na banza saboda haka ya shigo ya zo ya yi nak abinci kala kala abin sha kala kala yace ya koshi ya zo fita sai mai gidan ya zo mai gidan haka saurayi ne garjeje da karfinsa ya zo yana ana gaisawa kuma kuna gaisawa da shi yana madalla madalla mun gode da ka amsa da yata mu ka zo ka ci abinci sai kuma ya sa hannu a rijiyar ya dunkulo kuɗi ya baka shine shi wannan alhaji sai ya ce bawan Allah kai ko wace irin sana'a kake yi sai ya ce ai an ga wata malami da ka ganna din nan babu sana'ar da nake kawai ni aiki na shine idan wani mai kuɗi ya mutu wanda baya son cin kayansa sai je an auro matarsa wannan kuɗin da kaga duk wannan mutasa da nake yin ce mata na ne suke shirye wannan liyafa har kuɗin nan da kake gani a arjuna duk mata na ne suka bani ce yanzu matan naka guda nawa ne ce wallahi guda uku ne ce amma akwai wani mai kuɗi a Riyadh ana ce masa wani sai ya ji an faɗi sunan shi ya ce shi nake jira kawai ya mutu je in auro matarsa ai simi ya fita ya je ya sa a tsohuwar wata tashi ta tashi yana komawa gida sai ya kira matarsa hajiya ni nawa ake sai da kaza ne ban ƙararriya sai wata kaza ne ya to mutum nawa ne a gidan nan aka ce mutum kaza ne da 'ya'yan da matan ya ce to kowa a zai karɓi mar kaza guda washe gari sai ya tura mahauta aka je aka dirtse mar ɗan tauri aka gyara aka kawo nan da namu sai fara bishasha kuma ana ci ana koshi ana wadaka a gidan Allah ya iya mana Allah ka jimci dukkan lamuran Allah ka biya dukkan bukatun ka yayi dukkan damuwoyin mu ka bamu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka Allah ya saka wa iyayen mu da malaman mu da alkhairi liman Allah ya saka musu da alkhairi tsara musu lafiya hakimi Allah ya saka musu da alkhairi daliban wannan makaranta Allah ya saka wa kowa da alkhairi ya biya dukkan bukatun mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين